بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافي مكرنت سورة البقرة ya kamata mu karanta wasu hadisai ingantattu da suka yi mana bayanin falalan ita wannan sura. Akwai hadisai masu yawa waɗanda suka yi bayanin falalan suratul Baqara. To amma hadisan da'iman hanjin jimina ne, akwai na ci, akwai na zubarwa. Saboda haka nake ƙoƙari da'iman in ga cewa hadisai da nake karantawa hadisai ne waɗanda malamai sun tace su, sun bayyana ingancinsu. Sannan bayani game da falalan sura abu ne wanda yake ƙara maka fahimta game da darajar ita wannan sura. Domin haka ya sa kafin a karanta sura ake son a karanta wa mutane falalan ita wannan sura. To falala game da suratul Baqara, hadisai da suka zo a kai suna da yawa kwarai. Na yi ƙoƙari na ciro kamar falala 11 dangane da ita wannan sura, kuma na yi ƙoƙarin ciro hadisai da suka inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala zai ƙara mana fahimta game da addinin musulunci da kuma sunnar Annabi Muhammad khususan. Falalan suratul Baqara na farko, hadisinsa ya taho a cikin Sahih Muslim, hadisin Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yarda, yana Sahihu Targhib hadisi na 1459. Abdullah ibn Abbas Allah shi kara masa yarda ya ce, bainama Jibrilu qa'idun inda nabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana mala'ika Jibrilu ya taho wajen Annabi Muhammad yana zaune, suna zaune da manzon Allah. Mala'ika Jibril ya sauko ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune. Sami'a naqiban min fawqihi, sai mala'ika Jibril ya ji wata kara ta samansa. Farfa'a ra'sahu, sai ya daga kansa. Ma iya fahimta daga cikin wannan hadisi, shi mala'ika Jibril ya taho ga manzon Allah a siffar mutum kenan. Farfa'a ra'sahu, sami'a naqiban min fawqihi, ya ji wata kara ta samansa. Yana zaune da manzon Allah sai suka ji kara ta sama. Farfa'a ra'sahu, sai mala'ika Jibril ya daga kansa. Faqala, sai ya ce wa manzon Allah, haza babun minas sama'i futiha al-yawm, ga wata kofar sama an bude ta a yau. Lam yuftah qattu illa al-yawm, ba a taɓa buɗe wannan kofa ba gabanin yau. Wato tun da Allah ya halicci samai da ƙasa bai taɓa buɗe wannan kofar ba kafin wannan ranan, in ji mala'ika Jibril, domin shi ke mu'amala tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da bayi, shi yake kawo saƙonni. Domin haka ya san ƙofofin sama duka, ya san ƙofar da ba a taɓa buɗe ta ba. Ya ce wa manzon Allah, haza babu minas sama'i futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawm, ga wata kofa da aka bude ta a yau, ba a taba bude ta ba gabanin yau. Abdullah ibn Abbas ya ce, fa nazala minhu malakun, sai wani mala'ika ya sauko ta wannan kofa. Mala'ikan sai ya iso wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da mala'ikan ya sauko fa qala sai jibril yace hadha malakun nazala ila al-ard ga wani mala'ika ya sauko daga sama zuwa kasa lam yunzal qattu illa al-yawm shi wannan mala'ikan ba a taba saukar da shi kasa ba ma kafin yau yana saukowa har dai ya iso majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sallama yana zuwa yace assalamu alaikum hatta mala'iku suna wannan sallama yana zuwa ga manzon Allah yace assalamu alaikum domin babu wata gaisuwa da tahi wannan sama da kasa duniya da lahira gaisuwar da tahi daraja kenan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mala'ikan na isowa sai yace assalamu alaikum manzon Allah da mala'ika jibril suka amsa wa qala sai yace abshir bi nurayni utita kuma albishirin ka ya kai muhammad ga wani haske guda biyu an baka su yanzu lam yuktahuma nabiyyun qablaka ba taba ba wani annabi gabanin zuwanka ba ga wani haske guda biyu an baka su ba a taba ba wani annabi ba gabaninka haske guda biyun nan su ne fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara mala'ikan yace masa lan tuqra bi harfin minhuma lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu ba za ka karanta harafi guda daga cikin haruffan da ke suratul baqara da suratul fatiha ba face an baka ladan karatunsu harafi ba ma kalma ko aya ba alif lam mim harafi ne ko alif harfun lamun harfun mimun harfun babu harafi guda da za ka karanta face an baka ladansu wasu malamai suka ce abinda yake nufi matukar mutum ya karanta su Allah yana bashi lada a sallah ya karanta waje da sallah ya karanta to ai kaman sauran Qur'ani ne in dai ka karanta Qur'ani ana baka lada to ya za a yi a gane bambancin karatun Fatiha da suratul Baqara da kuma sauran Qur'ani shi ne suka ce abinda ake nufi shine in ka karanta su ka roki Allah tabaraka wa ta'ala duk abinda ka roka Allah zai baka shi yasa suka samu maziya ta musamman duk suka samu wani bambanci da sauran surorin Qur'ani shi yasa aka kira su haske guda biyu abshir binuraini utitahuma albishirinka da wani haske guda biyu wanda shi kansa Qur'anin haske ne amma kuma waɗannan surori sun samu daɗin daraja sama da sauran surorin Qur'ani kun ga mala'iku ashe iri-iri mala'iku na nan da yawa sannan kuma waɗanda ke kawo saƙo tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da manzanni su ma suna nan da yawa ba mala'ika Jibril ne kaɗai yake kawo saƙo ga manzon Allah ba ga wannan hadisi mala'ika ya sauko ga manzon Allah wanda bai taba saukowa ba kafin wannan ranan abinda ya kawo shi kawai shine yazo mu annabi da albishirin surori guda biyu Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi
Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas إن الله سميع بصير
يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يشيك زعبا من زني دقا تكيم ملائك وكونغا بامتون دي بملائكة دي بني رسلا الله ينا زعبا من زني دقا تكيم ملائك in an ce manzo ana nufin wanda zai kawo sako ashe kenan ba mala'ika jibril ne kadai dan sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan a suratul hajj wa minan nasi har ma kuma cikin mutane Allah yana zaben wasu ya ba su sakonnin sa su isar ga mutane inna Allaha sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani yana jin abin da suke isarwa kuma yana ganin halinsu. Ya'lamu ma bayna aydihim, Allah yana sanin abin da ke gabansu, wa ma khalfahum, da abin da ke bayansu. Idan ya ba su sako su kawo ƙasa, to Allah ya san halin da suke ciki. Wa ila Allah turja'ul umur, ga Allah ake mayar da al'amura. Wannan ita ce falala dake cikin suratul Baqara. Allah shi samu gani. Falala ta biyu, sahihu tarbiyah, hadisi na 1461, littafin Tirmidhi da kuma Ibn Hibban, hadisun hasanun. Hadisun Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi da kuma Abu Huraira, Allah shi kara musu yarda. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, inna li kulli shay'in sanamun, komai yana da tozo. Ka san tozo irin wanda ke jikin rakumi? Akan siffanta abu da tozo don a nuna shi yafi girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, li kulli shay'in sanamun, komai yana da tozo, wato komai akwai abin da yafi girma. Komai ka sani akwai abin da yafi girma cikinsa, shine abin da ake nufi da komai akwai tozo a cikinsa. Sai manzon Allah yace, inna sanamal qur'an suratul baqara, tozon qur'ani shine suratul baqara. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato kai tsaye zaka ce a qur'ani babu surar da tafi suratul baqara girma. Wato qur'ani in ka dauke shi a siffa tara kuni, to suratul baqara ita ce tozon qur'ani. Ka suranta qur'ani da sura tara kuni, suratul surorin qur'ani da sura tara kuni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta suratul baqara da tozo da ke jikin ragumi. Kenan babu wata sura wadda tafi suratul baqara girma a cikin qur'ani. Falalan wato suratul baqara na uku shine hadisin da ke cikin littafin Tirmidhi da kuma sahihu tarjib, har yanzu hadisi na 1467, hadisin An-Nu'man bin Bashir, Allah shi kara masa yarda. Ku saurari wannan hadisi da kyau. An-Nu'man bin Bashir yace, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. الله تبارك وتعالى يا رب وتوانى للتابي تنكى فينيها لتسمي دكسا دشكرة دبوبيو كافين الله يا لتسمي دكسا دشكرة دبوبيو الله يا وانى للتابي يا رب وتوانى للتابي دكنسا أتشن وانى للتابي أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. الله تبارك وتعالى يا سوكدا آيوي قدا بيوديتك سورة البقرة دسو. وأن اللتافين الله يربو تاشكا فيها لتسم ميدا كسد شكرا دبو بيوكما حديثي إنك تجي. أتك اللتافين الله تبارك وتعالى يا سوكدا آيوي قدا بيو waɗannan ayoyin Allah ya cika suratul baqara da su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la yuqra'ani fi baitin fa yaqrabahu shaytanun salata layalin, babu yanda za a yi a karanta waɗannan ayoyi guda biyun sannan aljani ya kusanci wannan gidan tsawon kwana uku. Ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara, a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuqra'an fi darin talaqa layalin fayakaribuha shaytan, babu yanda za a yi a karanta su a gida tsawon dare uku sannan aljani ya kusanci wannan gida. Akwai bambanci tsakanin wannan riwaya da kuma wacce riwaya. Riwaya ta farko, manzon Allah ya ce in aka karanta aya biyu na ƙarshen suratul Baqara a gida, to akwai garanti aljani bai kusantar wannan gidan tsawon kwana uku. In ka karanta yau talata, to aljani bai kusantar gidan da ka karanta wannan waɗannan ayoyi guda biyu sai ranar Juma'a. Za a samu kwana uku a jere aljani bai kusanci wannan gidan ba. Ɗaya riwayar kuma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu yadda za a yi a karanta waɗannan ayoyi guda biyu kwanaki uku a jere sannan aljani ya kusanci gidan gaba ɗaya, wato har abada aljani bai kusantar wannan gidan. Ka karanta yau talata, gobe laraba da alhamis kwana uku a jere, to aljani bai sake kusantar gidanka har abada. Don haka yasa nace ku saurari wannan hadisi da kyau. Hadisi sahihi, hadisin Nu'man bin Bashir. Abinda zai gwada muku falalan waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara, Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta littafi da hannunsa kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 2000, kuma ya saka waɗannan ayoyi cikin littafin. Kenan ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara sun girmi duniya da shekara 2000. Don haka suke da wata fa'ida ta musamman a cikinsu, matuƙar ka karanta a gidanka to babu kai ba aljani. Muna da magunguna da yawa a cikin Qur'ani, sakaci kawai mu kai. Ka karanta mana ayoyin guda biyu don wani bai san su ba. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih.
Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ومن خاص أكيبيك دا قرشن سورة البقرة wani zai ce to ai wannan bai shafi suratul Baqara ba, ai an ce aya biyu na ƙarshen suratul Baqara suke da wannan falalan. Na'am, misalin sa shine ka ce duk unguwan nan babu wanda ke da kyan fuska irin wani. Ai nawa gani kamar kana nuna duk unguwan nan babu kyakkyawa irin wani kake nufi, ko in fuskar sa tayi kyau yayi kyau, in fuskarsa ta yi muni ya yi muni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana aya biyun nan a ƙarshen suratul Baqara suke, kuma kenan yana nuna maka cewa su ne ayoyi waɗanda suke da daraja cikin suratul Baqara, ba ma ce su suka fi daraja ba. Domin duka ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a ƙarshen sura tana da wata daraja ta musamman. To wannan khasun mun ji ƙarshen suratul Baqara ake nufi. To mu dawo Amun, ita kanta suratul Baqaran baki ɗayanta mu dubi falalanta. falala na hudu kenan. Hadisin na cikin littafin Muslim da littafin Sunan na Imam Tirmizi, hadisi sahihi, ka duba sahihul Jami' hadisi na 7227, Abu Huraira, Allah shi kara masa yarda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, la taj'alu buyutakum maqabir, kada ku sa gidajenku su zama makabartu, kada ku maida gidajenku su zama kaburbura. Don haka malamai ke cewa ba a san binne mutum cikin gida. Don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, la taj'alu buyutakum maqabir, kada ku sa gidajenku su zama makabartu. To amma ba wannan yake nufi ba, sai yace, inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Manzon Allah yace, aljani yana gudun gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Umuman ba ma aya biyu ta ƙarshen suratul baqara ba. Aljani, in ka ce aljani ka ce shaytan duk ɗaya ne, domin idan aka ce ash-shaytan ana nufin takadarin aljani. Kafirin aljani shine ash-shaytan. Idan an ce aljinnu, to suna ne na aljannu din baki ɗaya, imma musulmai imma kuma kafirai. Amma duk inda kaga an sa ash-shayatin ana nufin kafiran aljanu, mugayen aljanu, waɗanda ba sa ragarma ɗan adam, masu cutar da mutum, su ake nufi da ash-shayatin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, shaidanun aljanu ba suna gudun gidan da ake karanta suratul baqara, ba ma aya biyu ta ƙarshen suratul baqara ba. Su wadancan ayoyi guda biyu falalar da suka samu ita ce, in mutum ya karanta su to yana da garanti na kwana uku. Nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, aljani gudun gidan da ake karanta suratul baqara yake, baki ɗaya sura. To akwai kuma wani abin fahimta a nan, cewar annabi, kada ku maida gidajenku su zama makabartu. Ku sani shaidanu na gudun gidan da ake karanta suratul baqara. Wannan yana nuna mana cewa ba a son karatun Qur'ani cikin makabartu. Shi yasa annabi ya danganta makabarta da gidan da ba a karanta suratul baqara. Shi yasa manzon Allah ya danganta gidaje waɗanda ba a karatun Qur'ani a cikinsu da makabarta. Kenan makabarta ne ba a karatun Qur'ani, ba sunnar manzon Allah ba ce. Ba za ka taɓa ganin hadisi ɗaya na manzon Allah da aka ce ya karanta Qur'ani a kabari ba. Ba kuma za ka taɓa ganin hadisi guda na wani sahabi na manzon Allah hadisin ya inganta cewa ya karanta Qur'ani a kabari ba. Kuma ba wanda ya fi mu sanin Allah fiye da manzon Allah. Ba wanda ya fi mu san Qur'ani fiye da manzon Allah. Babu wanda ya fi mu sanin darajar Qur'ani fiye da manzon Allah. Ba wanda ya fi mu sanin falalan addu'a fiye da manzon Allah. Amma annabi bai taɓa karanta Qur'ani a makabarta ba. La taj'alu buyutakum maqabir, har ma jan hankalin mu yake, kada ku maida gidajen ku su zama makabartu. Ba a karanta Qur'ani a cikin gidajen. Duk gidan da ba a karanta Qur'ani kamar makabarta ne. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Ku sani aljani yana gudun gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Nace muku, akwai rigakafi cikin Qur'ani, mutanenmu sun yi sake. Allah shi samu gane. Falalan suratul baqara na biyar hadisinsa shi ma hadisinta ya inganta. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cikin as-sahiha, hadisi na 5521, shi ma yana kama da wancan hadisi na baya. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ikra'u suratal baqara fi buyutikum, ku rika karatun suratul baqara a cikin gidajenku. Fa inna ash-shaytan la yadkhulu baytan yaqra'u fihi suratul baqara, domin ku aljani bai shiga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa. Ku rika karanta suratul baqara a cikin gidajenku, domin kuwa aljani bai shiga gidan da ake karatun suratul baqara. Idan ma kana tunanin akwai wani wanda aljani ya shafa a gidan, to a lizimci karatun suratul baqara a gani, da kyar akai kwana uku wallahi za a tabbatar. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, domin manzon Allah bai magana ta son zuciya, duk magana da yayi ka tabbata wahayi ce. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Falalan suratul baqara na shida, yana da kyau mu kasa kunne mu saurari wannan hadisi. Hadisin yana bayanin falala mai girman gaske. يلا مختصر نصحيح مسلم حديثي ندبو بيدة تسئن دبير يلا صحيح الترقيب حديثي ندبو دليه دا ستين دا صحيح الجامع حديثي ندبو دليه دا ستين دبير حديث أبو أمامة الباهلي صحابي منظم الله يتشي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتشي اقرأ القرآن كلك كراتون قرآني ba ma suratul baqara kawai ba, ikra'ul qur'ana, ku rika karatun qur'ani. Fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi, domin qur'anin nan a ranar tashin kiyama zai zo yana cikin masu ceto ga masu karatun sa. Yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi, manzon Allah yace qur'anin nan zai zo a ranar kiyama yana ceton masu karatunsa. Qur'ani zai yi ceto ga wane? Masu karatunsa. Al-Qur'anu hujjatul laka aw alayka, imma Qur'ani a kiyama kai musulmi ya zama hujjar tafiyarka aljanna, ko kuma ya zama hujjarka na tafiya wuta. Allah ka tsare mu. Qur'anin nan da kuke gani a ranar tashin kiyama zai zo yana mai ceto ga masu karatu, san ji manzon Allah. Don haka ku karanta shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abu Umamah al-Bahili yace ikra'u az-zahrawayni, to ku karanta wasu surori farare kal guda biyu. Zahrawayni, binda ake kira az-zahra shine abinda yake da al-bayab an-nayr, abinda yake haske yana da an-nuri, shi yasa ake kira fatimatu az-zahra, fatima mai haske mai an-nuri, saboda can fuskarta tana kama da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yasa ake kiranta fatimatu az-zahra. Suka katse Fatiman sai ana kira Zara. Zara az-zahra mai haske. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta Qur'ani baki ɗaya, don zai yi ceto ga masu karatun sa a kiyama. To sai ya kebe wasu surori guda biyu yace ikra'u az-zahrawayni, ku karanta surori guda biyu masu tsananin fari, masu tsananin haske, su ne al-baqara wa suratu al-imran. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahuma, kun ga sura biyu din nan, baqara da al-imran, sun bambanta ma da sauran surorin qur'ani. Babu shakka duk wata sura ta qur'ani al-qur'ani zai yi ceto ga ma'abutansa, amma kuma a suratu al-qur'ani din, suratul baqara da suratu Ali Imran, su suna da wani bambanci na musamman. Su tun daga filin hisabi za su fara taimakon mai karatunsu. Tun daga filin hisabi za su fara taimako ga mai karatunsu. Qur'anin gaba daya zai yi ceto ga masu karanta shi, ceton nan ta yiwu sai an gama hukunci an ce mutum ya tafi ta kahin Qur'ani ya cece shi. Amma suratul baqara da suratu ala imran tun daga filin hisabi za su fara taimako ga mai karanta su, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Faduba littafin Muslim. فإنهما يأتيان يوم القيامة من ذن الله يأتي سورة البقرة ده سورة آل إمران زاس تفو أران تاشين قيامة كأنهما قمامة تانيان ده كسنجا جماري قدى بيو كو يأتي قيايا تاني يان ده كسنجا جماري قدى بيو هكا زاس تفو أفيلين حسابي جماري عندي سنجا جماري أو كأنهما فرقان من طير سواف من ذن الله يتي كوكما زاسته كمر كنجيان تنتعي قدابيو تنتعي نسوك هذا فكاف كنس سوك يكونجيا بيو إن كتاق إدو فاك غير سما سنشن تدا فكاف كنس سنكتي حسجارانا بيئي يسو وكسا تهاجاني أن أصحابهما suna garkuwa ga mai karatun su a filin hisabi, don haka kuna rana ba ta taba kawunan su. Mutumin da ke karanta suratul baqara da ala imran, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ranar kiyama baqara da ala imran za su taho a siffan gajimare guda biyu, su taho suna yi wa mai karatun su garkuwa daga zafin rana. Manzon Allah ya ce ikra'u, ku karanta fa inna akhzahuma baraka, haddan sura biyu din nan albarka ne, wa tarkahuma hasra, kuma rashin haddan sura biyu din nan babban nadama ce wanda mutum zai yi a filin hisabi. Babban nadama, tarkuhuma hasra, manzon Allah ya ce barin karatun sura biyu din nan nadama ce. Ku tuna fa a filin hisabi yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo rana kusa da kawunan bayi. Kawunan bayi ga su ga rana, saboda zafi mutane su rika fidda zufa, zufan nan ya zame tamfar kogi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne karatun suratul baqara da ala imran banda shi cikin wahalar da za a sha a filin hisabi. Fa inna akhdhahuma baraka, haddan sura biyu din nan albarka ne, wa tarkahuma hasra, manzon Allah yace barin haddan su ko nadama ce. Sahih Muslim. La hawla wala quwwata illa billah. Iqra'u al-Qur'an, manzon Allah yace ku rika karatun Qur'ani. Iqra'u, ku karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna akhzahuma baraka wa tarkahuma hasra wa la tastati'uha al-batala, sai manzon Allah yace amma matsafa ba su iya ga matsahi da kuma haddan suratul baqara da ala imran, ba zai yiwu ba, babu matsahin da zai iya haddan waɗannan surori guda biyu, babu shi. Dole ka yasa suke cikin surori mafiya wuyan hadda a Qur'ani, domin ladan da mutum zai samu domin albarkan da ke cikin karatunsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tastati'u hal batala, komai sihirin mai sihiri bai iya haddansu. Wasu malamai suka ce abinda annabi yake nufi komai sihirin mai sihiri bai iya kama mutumin da ya haddace suratul baqara da ala imran, duk tsatsubar mutum, komai tsatsubarka, in dai aka ce mutum ya haddace suratul baqara da ala imran, to wallahi dole ka fashi duk iya sihiri. Za mu zo kan wannan falalan suratul baqara na bakwai shine, hadisin na cikin littafin Muslim, shi ma irin wannan hadisin ne da kuma littafin Imam Tirmizi, hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 1465, ba kamar wancan ba da Abu Umama al-Bahili ya ruwaito, wannan An-Nawas bin Sam'an ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace samitu nabiyya naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yu'ta bil qur'ani yawm al qiyama wa ahlihi a ranar tashin kiyama a filin hisabi Allah zai ce ina qur'ani gani ina masu karatun qur'ani ga mu sai a ce ku zo nan su waye manzon Allah ya ce alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya masu aiki da qur'anin a duniya ba karatun kawai ba to ka haddace kuma dole kai aiki yu'ta bil qur'ani za a kawo qur'ani yawm al qiyamati wa ahlihi azo da iyalin qur'ani iyalin qur'ani suwaye iyalin qur'ani manzon Allah yace alladhina kanu ya'maluna bihi sune wadanda suke aiki da qur'ani fi dunya a duniya qur'anin zai zo ga kuma iyalin qur'ani tare da qur'ani masu karatun qur'ani sai annabi yace taqaddumu suratul baqara wa ala imran ga qur'ani yazo amma a gaban qur'anin suratul baqara shi yake zuwa gaba sannan suratul ala imran sannan a bayan qur'ani ga masu karatun qur'ani masu aiki da abin da suka karanta an tashi a filin hisabi qur'ani na gabanka can gaban qur'ani suratul baqara da ala imran Nawas bin Sam'an yace wa daraba lakuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salasata amsalin ma nasituhunna ba'du yace manzon Allah ya buga musu wani misali guda uku ban manta misalan nan ba tukuna ma nasituhunna ba'du saboda muhimmancin misalan manzon Allah ya buga musu misalai guda uku qala yace ka annahuma gama matali zaka ga suratul baqara da suratul ala imran kamar gajimare aw tullatani saudawani ko kuwa kamar wata inuwa ce babba guda biyu bakake bakakin inuwa bainahuma sharqun ga suratul baqara ta dama ga suratul ala imran a hagu sun taho sun yi bakin inuwa bainahuma sharqun sannan in ka daga kai ka dube sai ka ga tsakanin suratul baqara din da ala imran akwai wani haske bakake ne inuwan sannan tsakanin su akwai wani haske manzon Allah yace kamar gajimare ko kuma kamar wasu inuwoyi guda biyu sai yace auka annahuma firqan min tayrin sawaf ko kuma kamar wata kungiya ce ta tsuntsaye guda biyu kungiya ɗaya tana dama ɗaya tana hagu sun shimfida fukafukansu sun tsara sama baka iya ganin sama sun yi inuwa to hajjani an sahibihima suna garkuwa ga mai karatun su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan hadisi na Nawas bin Sam'an shi yake fassara mana abinda manzon Allah yake nufi da ceton da suratul baqara da kuma ala imran za su yi wa mahaddacin su a filin hisabi bayan ka haddace me ake bukatun kai kai aiki da su kai karatun qur'ani kai aiki da qur'anin ka haddace suratul baqara da ala imran kai aiki da abin da suke karantarwa manzon Allah yace ikra'ul qur'an ku karanta qur'ani abin mamaki yanda shedan ya ribaci mafi yawan mutane akwai mutumin da kullum ana kawo masa jarida gida juddun yana sayan jarida kuma zai bi jaridan nan daga bango har bango wallahi da yawa ma akwai waɗanda ke karatun jaridun ba guda ɗaya ba mai kallon jaridan ya san kullum yana da wani kwastoma wanda ana buƙatan a kai masa kofi na irin wannan jarida da irin wancan jarida da irin wancan jarida duk sai ya tara su jaridun kudu muhimmai da jaridun arewa muhimmai da wane ne da ma na kasar waje kuma zai bi su daga bango har bango ya dinga karatu ka gan shi ya zauna a kan kujera a inuwar gidansa ya buɗe jarida yana ta karatu zai ɗauki kamar awa uku yana karatun jarida, me kake karantawa? Yana so ya san halin da duniya take ciki. Amma kuma babu mamaki ka samu a gidansa babu izu goma. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
الله يقول ويوم تشقق السماء بالغمام رانت دا سما ذات تصعجي دا جماعي ranar da sama za ta tsatsage daga jimare kasan mai karanta mujallu din nan akasari kokari yake ya gyara mulkin kasa saboda mu ne shugabanni dole mu san halin da kasa ke ciki kuma ya kamata malamai ma a yanzu suna cewa duk mutumin da baya da fiqhul waqi' bai isa malami ba kasan qur'ani kasan hadisi ka san littafin fikihu duka amma baka san halin da duniya take ciki ba baka isa malami ba shi ake kira fiqhul waqi' fahimtar halin da duniya ke ciki to amma abin da yasa nace an yi sakaci ka riki mujallun gaba daya ba ruwanka da qur'ani mujallun sun raba ka da Allah saboda zaka gyara mulkin duniya Allah ya ce ka tuna kuma ranar kiyama ranar da zaka daga idanunka sama sai ka duba ka ga sama ta tsatsaki bil gamami ga gajimare na saukowa da kare gajimare na saukowa ka san me mala'iku na sauka wa nusilal mala'ikatu tanzila ana saukar da mala'iku saukarwa inji Allah al mulku yawma idhin al haqq lir rahman mulkin duniyan a wannan ranan wallahi mulki na gaskiya yana ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai duk iya karatun jaridunka ba za ka gyara al'amarin ranar kiyama ba saboda mulkin ba na dan adam ba ne mulkin na waye na Allah wa kana yawmun alal kafirina asira kuma rana ce fa wadda za ta zame mai wuya ga kafirai Allah ka tsare mu wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا
ويوم يعض الظالم على يديه رانا اني ذاك جاء الظالم ينا تشيزا ياسو يا دقا ايدو يا جمال يكون سوكا سوكو سوكو غاشي يدوبا داما دا حقو متانيني ترارا غاسو نان سيهي سيهي هاي سيهي ساياتا سعبا كينا چيزا وا يقول ينا چوا يا ليتني يا كيتو نتما بازو حسابي با با اما كان بيشي بتكون يا سن يا بنو يا ليتني تخلط مع الرسول سبيلا كيتو نا انا ما نابي تفركينا من زن الله ina ma na bi tafarki na manzon Allah yayi makansa hisabi tun ba a zo an fara binciken ayyukansa ba ya wailata laitani ya kaiton kaitona lam attakhis fulanan khalila ina ma da ban riki wani aboki ba wani shi ya batar da ni na tabbata da cikin abokaina akwai masu kaunar manzon Allah da na shi to ina ma da ban riki wani masoyi ba laqad aballani an zikri don ko yanzu gashi ya batar da ni ya raba ni da karatun qur'ani ya raba ni da karatun hadisan manzon Allah ba da izja'ani bayan an yi ta karantar da ni an yi ta cewa mu karanta qur'ani abokin nan nawa ya raba ni da karatun qur'ani Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai kaskanta dan adam a filin hisabi da ka tashi tun ba ai hisabi ba ka san ka shiga wulakanci Allah ka tsare mu menene annabi ke fada wa qala ar-rasul ya rabbi
wa qala ar-rasul ya rabbi in qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura
a suratul furqan fakina Allah yace wa qala ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai complain wajen Allah kasan ku dole mu saurari irin wannan complaint. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai kukansa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Me yace wa Allah? Ya Rabbi, ya Ubangiji, ina complain inna qaumi mutanena ittakhazu hadha alqur'ana mahjura, sun riki wannan qur'anin abin kaurecewa. Ina complain ya Ubangiji ga mutane na sun kaurace ma qur'ani. La hawla wala quwwata illa billah. Allah ka sa ba ma cikin irin wannan mutane na manzon Allah. To ka lura da kyau, kana ciki ko baka ciki waɗanda manzon Allah yake complain wajen Allah akan su. Inna qaumi, jama'ata, ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Kaduba silsilatu sahiha, hadisi na 1512, hadisin Abdullah ibn Amr. Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, Abdullah ibn Amr yace manzon Allah yace, iqra'ul qur'ana fi 40, kutabbata kun sauke qur'ani duk kwana 40. Thumma fi shahrin, to wanda yake da karfin imani mun bashi wata daya. Thumma fi 20, wanda yafi wancan shi ma an bashi kwana 20 ya karanta qur'ani, duk kwana 20 ya karanta qur'ani. Thumma fi 15, sannan kwana 15. Thumma fi 20, wanda yake da karfin imani to shi kuma an bashi kwana 10, duk kwana 10 ya hadiya sauke qur'ani. Thumma fi 70, to kwana 7. Qala Abdullah ibn Amr yace intaha ila 70, manzon Allah ya ƙara so zuwa 7 sai ya shiru. Wanda ya karanta qur'ani a kwana 3 babu laifi, amma dai an fi son kada a sauke qur'ani gazawan kwanaki 7. Ibada ce fi 40, don haka duk malaman sunna babu wanda zaka ga yace kai kokarin ka sauke qur'ani a wata 2, babu. Mafi karancin wa'adi da ake son musulmi ya karanta qur'ani shine kwana 40. Idan fa kana kaunar manzon Allah, iqra'ul qur'ana fi 40, ku karanta qur'ani cikin kwana 40. Baka ganin wani hadisi da manzon Allah ke cewa ku karanta qur'ani a wata 2 ko wata 3? Bari ma akwai wanda shi tunda yazo duniyan nan har zuwa yau bai taba karanta qur'ani ba. Ya yi kokari ne mafassaran Hausa ko na Turanci ya ringa bin sa, in the name of God, the beneficent, the merciful. To yaushe in the name of God, the beneficent, the merciful, zai daidai da bismillahir rahmanir rahim? Ko ma'anarsu ta zo daidai, darajar su ba ta zama daya. Wancan magana ce ta Allah madaukaki mu ba sharatan in ka karanta kana da lada. Wannan kuwa in ka karanta, malamai sun yi muhawara a kai, je ka duba littafin ulumul qur'an. Ina hukuncin mutumin da ke karanta fassarar qur'ani kawai? To malamai sun yi kace na ce a kansa, wasu na cewa eh to zai iya samun lada tunda zai san ma'anan, me yiwa ma yayi aiki da shi, amma kuma ladan karatun fa to ta yiwu kuma dai Allah ya bashi tunda bai iya wancan ba. To ina kuma yaushe za a ringa ta baba akan aikin ka? Amma kuma babu wani malami da ke wasu wasi ko shakka, matukar malamin nan musulmi ne, cewa wanda ya karanta qur'ani da larabci yana samun lada. Babu malami. Ibada ce. Ku dubi hadisin da ya zo cikin silsilatu sahiha, hadisi na 259, hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, Allah shi kara masa yarda. Jabir bin Abdullah al-Ansari yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'ul qur'ana wabtagu bihi, iqra'ul qur'ana wabtagu bihi Allah ta'ala, ku karanta qur'ani ku nemi Allah da karatun qur'ani, ku nemi yardan Allah da karatun qur'ani. Sai yace masahabbai, min qabli an yati ya qaumun, kafin wasu mutane su zo, dan ku za su zo. Su waɗannan mutane, yuqimunahu iqamatal qidhi, suna daidaita qur'ani ne yanda ake daidaita kifiya. in suna da bukata su dau Qur'ani yata'ajjalunahu suna gaggauta neman albarkan sa na duniya wala yata'ajjalunahu ba sa jinkirta sakamakon sa na lahira inji manzon Allah hadisun hasan magana ta tabbata ku karanta Qur'ani ku nemi yardan Allah kafin wasu mutane su zo waɗanda za su maida littafin Qur'ani abin neman duniya la haula wala quwwata illa billah suna karanta Qur'ani ne domin neman duniya yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu yata'ajjalunahu bil aini yata'ajjalunahu at-ta'jil suna gaggauta sakamakon sa na duniya suna gaggauta sakamakon sa na duniya su suna karanta Qur'ani ne domin albarkan sa na duniya ya same su wala yata'ajjalunahu ba sa jinkirta sakamakon sa na lahira babu ka ba su da bukatun wannan su bukatun su gaggawa ta duniya hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari hadisi in hasanun hadisi mai kyau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faruwa ko bai faruwa to su masu karatu su ma akwai hadisin manzon Allah akan su ka duba cikin as-sahiha hadisi na 259 da sahihul jami'i hadisi na 1168 hadisin Imran bin Husayn Allah shi kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ikra'ul qur'ana wasallallahu bihi ku rika karatun qur'ani ku roki Allah da shi min qabli an yati qaumun yaqra'una al-qur'ana fayas'aluna bihi an-nasa kafin a samu wani zamani akwai wasu jama'a musulmai da zasu zo suna karanta Qur'ani suna roƙon mutane da shi suna karanta Qur'ani suna roƙon mutane da shi kaga malami ya zauna shi babu abin da yake yi illa ya sauke Qur'ani a biya shi fa yas'aluna bihi an-nasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna karanta Qur'ani suna roƙon mutane su biya su la haula wala quwwata illa billah Allah mun gode ma da ka sa mu cikin al'ummar musulmai komai annabi ya gaya mana ikra'ul qur'ana wa sallallahu bihi kuroki ku karanta qur'ani kuroki Allah da shi ba hana ba karanta qur'ani in kana da bukata ta duniya ko ta lahira kuroki Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kawo wasu mutane nan gaba yaqra'una al-qur'ana fayas'aluna bihi an-nasa suna karanta qur'ani suna tambayar mutane da su shi zaman sa irin wannan aiki shi yake ci da shi kuma su manyan mutane sun fi sha'awar irin waɗannan wanda ya san qur'ani za a ce ya karanta qur'ani a biya shi ko a ce a ka tura mu umara in mun tafi can mu soke ma qur'ani don Allah wannan ba yana gaggauta sakamakon na albarkan Qur'ani na duniya ba kenan bai jinkirta sakamakon sa na lahira to ku lura har yanzu da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdurrahman bin Shubal yana fiqh sira hadisi na 42 ikra'ul qur'an ku karanta qur'ani wa'malu bihi ku yi aiki da shi wala tajfu anhu wala taghfulu wala taghlu fihi kada ku wato ku sake game da karatun qur'ani kar ku yi shishige wajen karatun qur'ani wala ta'kulu bihi kar ku ci abinci da karatun qur'ani wala tastaksiru bihi kar ku tara dukiya domin karatun qur'ani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Qur'ani ana karanta shi ne domin neman albarkan Allah tabaraka wa ta'ala babu laifi ka iya karatun Qur'ani ka roki Allah ya biya maka bukata da shi bukatun nan ta duniya ko ta lahira amma ana gane mutumin da yake karanta Qur'ani domin duniya da kuma mutumin da ke karanta Qur'ani domin lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk mutumin da yake karanta Qur'ani don ya tara dukiya wannan karatunsa na Qur'ani yana yin sa ne domin duniya to amma fatauci da Qur'ani iri biyu ne fatauci iri biyu ne imma ka nemi yardan Allah ko ka nemi yardan duniya ɗayan biyu. Don haka a hadisin Jabir manzon Allah ya ce, Iqra'ul Qur'ana wabtagu bihi Allah ta'ala, ku karanta Qur'ani ku nemi yardan Allah. Sannan ya kwaɗe mu ya ce, wala taqra'ul Qur'ana kuku min qabli an ya'tiya qaumun yaqra'una al-Qur'ana fa yas'aluna bihi an-nasa, kafin a samu wani zamani waɗanda wasu mutane cikin al'ummata za su riƙa karanta Qur'ani suna roƙon mutane da karatun. Kaga ya zan iri biyu, akwai wanda ke karatun Qur'ani domin ya kusanci Allah, ya samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya biya masa bukatunsa na duniya da na lahira. Irin wannan ake maganar su. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سُورَةُ
فَاتِحَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana misalin wanda yake fatauci da Qur'ani, kyakkyawan fatauci. Innal ladhina yatluna kitaballah, lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah shine Qur'ani. Wa aqamu salata, suna tsaye da sallah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, suna ciyarwa daga abinda muka arzuta su sirran wa alaniya, a ɓoye kuma a bayyane. Yarjuna tijaratan lan tabur, waɗannan suna fatan wani fatauci wanda ba a hasara a cikinsa, wani jari ne wanda ba a karyewa, wani kasuwanci ne wanda har abada ba a faduwa cikinsa, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda zai karanta Qur'ani ya tsaida sallah har ma ya bada sadaka ko ya fidda zakka, wannan yana fataucin da babu asara a cikinsa. Liyuwaffiyahum ujurahum, lalle Allah zai cika musu ladan aikinsu. Wa yazidahum min fadlihi, kuma zai kara musu daga falalansa. Innahu ghafurun shakur, lalle shi Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne. Kun ga duk mutumin da ke karatun Qur'ani yana tsaida sallah, yana bada sadaka, yana zakka, to wannan mutumin Allah madaukaki ba zai lalata aikinsa ba. Duk abin da ke nema na duniya da lahira Allah zai bashi. Matukar ya karanta Qur'anin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. To irin waɗannan su ne suka yi zamani da manzon Allah, waɗanda suke karatun Qur'ani ba don neman wani abu ba, illa don neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala. Fakat neman yardan Allah madaukaki. Duba Sahihul Bukhari hadisi na 5518 da littafin Muslim hadisi na 796, Sahihul Targhib hadisi na 1464, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi kara masa yarda. Mun taba ba da wannan labari, amma mahallin labari shine nan. Wato cikin sahabban manzon Allah akwai wani da ake kiransa Usayd bin Hubayr, Allah shi kara masa yarda. Mutumin Madina ne, ya musulunta gabanin zuwan manzon Allah garin Madina. Mutum ne mai tsananin riko da sunnar Annabi Muhammad. Saboda tsananin rikonsa da addini, har Allah ya bashi walittaka, ya bashi wata karama. In sun tafi karatu, shi da Ubad bin Bashar, dukkan su manyan mutane ne daga cikin mutanen Madina gabanin zuwan Annabi Muhammad Madina. Sun musulunta a wajen Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair shine malamin farko da Annabi ya tura garin Madina kafin ya hijira ya koma Madina. Mus'ab bin Umair ya dinga karantarwa a garin Madina, shi da Abdullah bin Ummi Maktum, makaho dan babban Khadija, ɗaya daga cikin ladanan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya tura shi Madina da shi da Mus'ab bin Umair, suka dinga karantar da musuluncin nan. Sai da aka wayi gari duk garin Madina, babu wani gida guda da zaka nuna da yatsa gidan Balarabe wanda musulunci bai shiga ba kafin hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. duk dare suna zuwa karatu wajen malaminsu Mus'ab bin Umair. In sun tafi karatu lokacin da za su dawo gida dare ya yi, sandunan da suka rige sai su zama musu fitila, suna haska musu hanya. La haula wala quwwata illa billah. Duk wanda ya kusanci Allah, Allah zai kusance shi. Idan suna dawowa, sandunan su sai su rika yin haske kamar fitila lokacin da suka yi soma raraba. Wannan zai kama hanyar gidansa, wannan zai kama hanyar gidansa, sai kowace sanda ta zama fitila. Ta haska wa mutum hanya sai ya isa kofar gidansa, sannan ta bace. To shi Usaid bin Hudayr dinnan, a gidansa akwai wata farfajiya. Larabawa suna yin farfajiya, suna yin wani dabe a gidajensu, saboda mutane ne waɗanda suke dogara da dabino. Dabino shi ne mafi yawan abincinsu. To sai su yi wani farfajiya, wata farfajiya a gidajensu, inda in sun kaɗe ‘ya’yan dabino suke shanyawa. To da daddare sai ya ɗauki ɗansa ya haya, ya tafi wannan farfajiya ya aje, kuma yana da dawakai. Wata riwaya aka ce doki guda ne, ya ɗaɗɗaure su. A wata riwaya aka ce doki guda, wata riwaya aka ce dawakan da yawa. Mu ɗauki riwayar da aka yi bayani cewa doki ɗaya ne, ya ɗaure dokin da igiya biyu saboda tsananin ƙarfin dokin. Ga kuma ɗansa ya haya kusa da shi, sai ya kama sallah. Da ya tashi sallah sai ya ɗauko suratul baqara yana ta karantawa. Bainama huwa yaqra'u fi mirbadihi min al-layli suratul baqara, cikin dare ga ɗansa can gefe. Lokacin da ya gama karatu suratul baqara, wa faratuhu marbutun indahu, ga dokin na ɗaure kusa da shi. Iz jalatil farasu, sai dawakan suka dinga sukuwa suna tsalle suna tuma. Fasakata, ya kusa ƙarshen suratul baqara wannan abin ya faru, sai ya yi shuru. Fasakata, dokin sai ya tsaya, koko dawakan sai suka tsaya. Faqara, ya ci gaba da karatun suratul baqara. Fajalatil farasu, dawakai suka dinga tuma suna tsalle. Fasakata, sai ya yi shuru. Wasakata, suka yi shuru. Sun makara, ya sake ci gaba da karatu. Fajalatil farasu, sai dawakan suka dinga tsalle. Fansarafa, sai ya bar sallah. Ban sarrafa ilaihi ya haya kariban, domin ya haya na kusa da shi ɗansa. Fa ashfaka an tusibahu, yana tsoron kada dokin nan ya taka shi. Falam majtarrahu, lokacin da ya ɗauki ɗansa zai tafi da shi gida ya aji, hankalinsa ya tashi, sai wata zuciya ta ce ya ɗaga kansa sama. Rafa'a rasahu ila sama'i hatta ma yaraha, yana ɗaga kansa sama sai ya ga gajimare. Ga wata gajimare a saman kansa. Falamma rafa'a ra'sahu ila sama'i fa idza misla zulla, sai ya ga wani abu kaman gajimare. Fiha amsalul masabihi, cikin gajimaren akwai wasu fitilu a aje, suna haske, da sun sauko ƙasa-ƙasa, gashi suna ta tafiya. Hatta ma yaraha, suna ta tafiya har dai suka ɓace bai iya ganin su. Ta falon ma asbaha, lokacin da gari ya waye bai ci gaba da karatun ba, sai ya tafi masallaci. Bayan an yi sallah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa, ya rasulallah, jiya cikin dare na ga wani abin mamaki. Me ka gani? Ya rasulallah, ina sallah ne, ga yaya kusa da ni, na ɗauko suratul baqara ina karatunta, na kusa ƙare ta, dokin da na ɗaure sai yana tuma yana tsalle. In na yi shiru sai dokin ya tsaya, in na ci gaba da karatu dokin ya ci gaba da tuma yana tsalle. To na ji tsoron kada dokin nan ya taka ya haya, sai na kusa da shi, na matsa da shi. To lokacin da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari, yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yana ce masa, in mu bi يبنى هدير يا كيدن هدير كتشغب ده كراتونك ينا كتيمر مغانا ينا تشغب ده لاباري من الله سي كتشي يجي كتشغب ده كراتون منا sai ci gaba da gaya masa da na ci gaba da karatun sai zoki ya dada tuma sai ka ci gaba da karatu ya ibnu hudayr ya rasulullah na ci gaba da karatu zoki ya ci gaba da tuma sai ka ci gaba da karatu mana ya ibnu hudayr shi manzon Allah ya san dalili shi usayd bin hudayr bai san dalili ba shi yasa kafin ma ya gama maganar sa manzon Allah ke katse masa handari yana cewa ka ci gaba da yi kawai bai san ma ya ji karshen magana da ya gama manzon Allah ya matsa da cewa ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai ya ce fa ashfaqa ala ibni ya rasulullah naji tausayin dana na hukana qariban minha yana kusa da dokin fa ashfaqtu an tusibahu ina tausayin kada dokin nan ya taka shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ko ka san abin da ka gani yace ban sani ba ya rasulullah yace tilkal malaikatu ai waɗannan mala'iku ne da na fi sautika suna ta matsowa saboda daɗin muryanka walau qara'ata da ka ci gaba da karatu law ambaita la ra'aita al-ajaib da ka ga abubuwan mamaki waɗanda baka taba ganin su ba tun zuwan ka duniya law qara'ata la asbahat yanzuru an-nas ilayha da ka ci gaba da karatu da mala'ikun nan sun sassauko sai an waye gari mutane na kallon su la tatawara minhum babu wani mala'ikan da zai kuya kuma ga dan adam yace masa tunda baka ci gaba da karatun ba shi yasa kuma su suka bace suka koma Usayd bin Hudayr babamu labarin ya ci gaba da yin haka ba saboda gaban sa ya faɗi to ku lura wannan yana ɗaya daga cikin falalan suratul bakara na gaya muku guda bakwai wannan shine na takwas Usayd bin Hudayr ke karatun suratul bakara a gidansa mala'iku na sauka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili yace dannat li sautika ta duba fathul bari na ibn hajar ta yi wuka ce zan gwada gobe in je in fara karatun qur'ani ko mala'ikun sa sauka Ibn Hajar ya ce innama nasha'a an qira'atin khassa min suratin khassa bi siffatin khassa kaje abubuwa uku suka hadu a gure karatu ne aka yi na musamman sannan karatun ya taho da wata siffa ta musamman sannan a wani hali na musamman haka waɗannan abubuwa guda uku zai yi wuya gashi annabi ya ce da natli sautika sun matso ne fa saboda daɗin muryarka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wani lokaci ya ce masa yana da daɗin murya Usayd bin Hudayr yana ɗaya daga cikin sahabban annabi waɗanda suka fi daɗin murya kaga ɗaya daga cikin abin da ya sa mala'ikun nan suka sauko akwai daɗin muryarsa don haka bayan kasancewansa sahabi ne na annabi Muhammad mutum ne mai kyakkyawar zuciya mutum ne wanda ya ɗauki karatunsa kai tsaye wajen annabi Muhammad mutum ne wanda ko cikin sahabban manzon Allah yana da daraja ta musamman sannan kuma ga ƙarfin imani sannan ga daɗin murya Ibn Hajar ya ce sai ka gama waɗannan siffofi haɗa su ko zai yi wuya amma aƙalla kana fahimtar albarkan da ke cikin suratul bakara sannan in ka duba littafin Bukhari hadisi na 5011 da littafin Muslim hadisi na 795 hadisin Al-Barra bin Azib shi Usayd bin Hudayr din nan ba ma wannan ranar ne kadai mala'ika ya taba sauka kan shi ba ka duba littafin Bukhari da Muslim hadisan da muka bayyana Barra bin Azib yace kana rajulun yaqra'u suratal kahfi akwai wani mutum da ya kasance yana karatun suratul kahfi shine barra shine Usayd bin Hudayr wa ila janibihi hisanun marbutun a wannan rana ma da yake karatun suratul kahfi din akwai dokin sa yana gefe an dauri bishanataini ya daura dokin da igiya biyu masu karfi yana karatun suratul kahfi fatagashathu sama wato sahabatu sai ga wani gajimare ya taho ya masa inuwa فجعلت تدنو كجمارن نادت متصوا كسد كنس وتدنو كجمارن تمتصوا وجعل فرسه ينفر دوكن سينا تما ينا تلي da yaga dokin na tuma yana tsalle kamar yadda aka taba yi sai ya katse karatunsa bai ci gaba da karatun ba. Suratul Kahfi yake karantawa a wannan daren kamar yadda ya karanta Suratul Baqara a wancan daren. Falamma asbaha, lokacin da gari ya waye, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya taho ga manzon Allah, fa zakara lahu, ya ce ya rasulullah, jiya da daddare an kuma irin abin da ya faru da ni wancan karo, ina salla ina karatun Suratul Kahfi, kaji kaji abin da ya faru da ni. Manzon Allah ya ce tilka sakinatu tanazzala bil Qur'an, wannan natsuwa ce ta take saukowa domin karatun Qur'anin da kake yi, ba ma mala'iku ba, natsuwa ce take saukowa saboda karfin imanin Usayd bin Hudayr. Ashe natsuwa na sauka lokacin da ake karatun Qur'ani. Sannan in ka duba littafin Abu Dawud, aka zo aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alam tara Thabit bin Qais, ya Rasulullah, kaga Thabit bin Qais din nan, lam tazal daruhu albarihata tazharu bi masabih, duk makwabtansa Thabit bin Qais a garin Madina jiya da daddare sun ga gidan Thabit bin Qais yana wani haske fitilu, abin mamaki, ba mu taba gani irin hasken ba. Kala sai manzon Allah ya ce, fala Allahu qara'a suratul baqara, babu mamaki ya karanta suratul baqara ne. Sai suka je suka tambayi Thabit bin Qais, ah, shin jiya mun ga gidanka na haske, me ka karanta ne? Kala sai ya ce, qara'tu suratul baqara, cikin dare nake ta karatu suratul baqara. Ya ce, to gidanka yana ta haske, duk unguwa ya haske. Ku duba albarka na wannan sura, Allah shi bamu albarkanta. To irin wannan albarka muke kiran ayi koyi da ayi kokari ayi nemi irin wannan albarka, ayi koyi da ire-iren waɗannan sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna kiran manyan mu a ringa karatun Qur'ani, a rage karatun mujallu. Mutukar kana son ka gamu da Allah cikin lafiya, mutukar kana so aka tashi a kiyama cikin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su tsira. Idan kana wa'azi kana cewa jama'a mu karanta Qur'ani ayi aiki da shi, ai kaga abin da yasa waɗannan mutane suka samu irin wannan albarka, domin aiki ne da suke da karatun Qur'ani. To manyan mu ba su san irin wannan wa'azi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru
minkum. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru minkum. Yakaduna yastuna bil ladhina yatluna alaihim ayatuna. Qul afa'unabbi'ukum bi syarrin من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
Galibin manya ba duka ba, don akwai mutanen kirke cikin su. Su abin da suka fi so shine irin waɗancan malamai da za su sake musu Qur'ani su biya su. Mu da za mu karanta Qur'ani mu fasa baki, to kokari yake a fasa mu. Sun fi son ce wani malam wani ya shahara, kun san shaharan? Za a zo gunsa ne ya sauke Qur'ani a bashi naira 1,500. La haula wala quwwata illa billah. Duk mutumin da zai ce ku dawo ga Allah, ba su kaunansa. Wa idza tutla alaihim ayatuna, idan aka karanta musu ayoyin mu bayyinatin, masu bayani daki daki, ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru munkar, da ka dubi fuskan mutumin da ke kin irin wannan wa'azi zaka ga ta runce ta murtuki. Ku dawo ga Allah, fuskanka ta baci, hankalinka ya tashi da sauranka wajen imani, inda hali wallahi suna kai bugu ga mai wa'azin. Yakaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina, suna kusan su dauki ne karanta musu ayoyin Qur'anin nan, inda hali suna kai marbugu wallahi. musulmi a ce marka dawo ga Allah dinga karanta Qur'ani mu yi aiki da shari'ar musulunci ci san bai yadda ba in ma ka ci gaba da wa'azin to inda hanyar da zai maganin ka sai ya bi Allah ka saba mu cikin irin waɗannan Allah ya ce kul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum kuna so in gaya muku abin da yafi haka sharri annar wa adaha Allahu alladhina kafaru ku duka kawai kuke so ku yi to da wanda za a dake shi da wanda zai shiga wuta wane ne mako masa tahimuni to bi san masi ya ayyuhan nasu turiba masalun fastami'u lahu
ya ayyuhan nasu turiba masalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
ba'a kaunar in mun zo tafsiri mu ce jihar Adamawa ay shari'ar musulunci ko da wai bitina ne to wato sai dai mun zo ku zo ku ringa ba mu naira goma mu soke muku Qur'ani kada mu karanta Qur'ani a gaya muku ga abin da Allah ya ce in kuma ka faɗa to ya sun yi ƙoƙarin maganinka kun san dalili saboda tsoron mutane duk musulmin da bai ƙaunar shari'ar musulunci in ka zauna da shi a gefe ya natsu ka yi masa bayani killa-hilla ka nemi gaskiyar zuciyarsa zai gaya maka ya natsu baya son a yi shari'ar musulunci don yana tsoron wani gunkinsa yana tsoron wani gunki wanda muddin ya yi wannan gunkin to babu ko shakka duniyarsa ba ta yin daɗi sai ya ce to kada a yi shari'ar musulunci musulmi mun samu irinsu da yawa waɗanda ke faɗa da shari'ar musulunci da dukiyansu suke faɗa da shari'an nan na addinin musulunci kuma abin mamaki wasu na karatun Qur'ani to karatun Qur'anin nan kuna son ku kusanci Allah kuwa a karanta a bashi nan cikin baki kada a fasa bakin a yi aiki da shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalun Allah ya buga wani misali fastami'u lahu ku saurare shi innal ladina tad'una min dunillahi waɗanda kuke tsoro kun bar Allah kuke bautansu kun bar Allah ka tarkata kahiran duniya kaf har amurka lan yakhluqu dhubaba in ka tara su komai karfin su ba su iya halittan kuda guda daya duk iya tsarin mulkin su akwai majalisar dinkin duniya ko na farka duniya akwai majalisar waye ka hada su sun iya tsara doka kun iya tsara doka ne to don Allah ku hadu ku yi min kuda daya wannan misali yana aiki yanda ya yi aiki zamanin annabi Muhammad haka yake aiki har zamanin yanzu gargaje kana fassara lan yakhluqu dhubaban masu bautan gunki suna shafa masa zuma ai ba su iya halittan kuda wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu idan kudan ya je ya dan bincini wani abu na zuman ba za su iya kwacewa ba wato sai zamanin manzon Allah kana tsammanin yanzu an yi masu iya halittan kudan akwai kuda yana zaune a dakinsa wallahi abinci in ya zo ci kudan zai zo kai sai dai ya kade da ufa talibu wal matlubu waɗanda kuke neman yardansu sun yi rauni ku ma kun yi rauni wa ya kamata ku nemi yardansa shine Allah ma kadarullahi haqqa qadrihi don haka ba su kimanta Allah yanda ya kamata a kimanta shi ba ba su daraja Allah yanda ya kamata a daraja shi ba, inna Allah lakawiyun aziz, sun manta Allah shi ne mai tsananin ƙarfi, Allah shi ne mabuwayi, dukiyarka za ka mutu. Akwai ranar gamuwa da Allah, akwai ranar da za ka bar ofis ɗin, ba a ma cire ka ba, za ka ma bar ofis ɗin. Akwai ranar da ga ka ga Allah, ka gina gida a Yola, ka gina gida a Jimeta, ka gina gida a Abuja, kana da gida a London, kana da gida a Amurka, za a ciro ka daga gidajen a kai ka wani gida guda inda ake kwantar da talakawan garin ku matsiyaci. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
مالم mutum ne yake ci matar sa sai ya rubuta la salatu da lakin sai aka tambaye shi sai yace shi shika daya yi ba uku ba sai iyayenta suka dauke ta suka tafi da ita to mallan yaya auren yake ko kuma yaya shikar yake
assalamu alaikum saurara wani na tambaya ya san matar sa ya rubuta la salatu da lakin ko iyayen kuma su sun fahimci kalmar da ya faɗa saki uku ne, shi kuma ana shi gani ba saki uku ne ba, ga shi kuma sun tafi da matan, da yana ga sai ya kokare ne yana da mai su dukan iyayen a musu bayani abinda yake nufi ba saki uku ba ne.
Malam ya matsayin alluran furoken da rana cikin azumi?
To alluran furoken ga abinda ake dubawa da duk wata allura na sha bayani ba ta ɓata azumi matuƙar ba ta zama na ƙarin jini ba.
Malam tambaya ta ita ce menene hukuncin kwalli da lalle ga ɗa namiji?
Kwalli da lalle ga ɗa namiji mai hukuncin su? To ya kamata mutum ya kaurace ma adan mata, amma kwalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa idan ka nemi irin wannan kwalli ka sa babu laifi.
Malam wanda ba musulmi ba zai iya saida ayoyin Qur'ani na enlargement?
Wanda ba musulmi ba zai iya saida ayoyin Qur'ani, to abinda aka fi so shine musulmi ya zama shike dillancin abinda ya shafi harka na addinin musulunci, kuma abinda ke sa waɗanda ba musulmi ba ma su shigo rashin samun musulman suna yi, har inda an samu musulmai da yawa na sai da ire-iren waɗannan za ka samu waɗanda ba musulmi ba su sha'awar ma shiga wannan kasuwancin. Amma idan kafiri ya sayar, wannan ina gani kyaliya ce da kuma sakaci na sashen musulmai, bai nuna cewa shi ɗin ya wulaƙanta, sai dai an tarar da shi inda yake wulaƙantawa. Shi yasa mafi kyau zama musulmi ke shiga irin wannan harka ba wanda ba musulmi ba.
Malam ni ne nake da mace, sai ya kasance abokaina muna shiga ɗakina da su muna hira da iyalina, ko da bana nan sukan shiga su yi hira da ita, yaya ingancin hakan?
To wannan yayi kuskure, ba daidai ba ne. Yana da kyau kan mutum ya shiga gida, don ka shiga ɗaki da iyalin ko da abokinka ga iyalinka ba haramta ba, ƙa'idar ita ce shin iyalinka ɗin nan ta yi shiga irin na musulunci kafin abokinka ya zo? Sannan lokacin da kuke zaune da abokinka a ɗabi'unta suna nan a kan irin matsayi na mata musulma ko kuwa a'a ya saba, matuƙar an samu waɗannan ƙa'idoji babu laifi a kai domin izini ne. Amma bayan ba sanin kuma ya zama abokai na shiga har ma su zauna da matanka ana hira, wannan abu ina gano shi iyaka. Allah shi kare mu. Na'am. Ya zama da Yusuf mara kishi.
A ina hukuncin wanda ya bar gidan ubansa ta dalilin hada su da aka yi da uban, har in ya ga da uban bai amsa masa sai ya bar gidan har yau bai koma ba?
Wannan mutum ai da jin shi ma mai tambayan da jin yadda ya tambaya ya san cewa wanda ya haka din ya yi laifi. Kada wannan yardan Allah yana cikin yardan iyaye, fushin Allah na cikin fushin iyaye, kuma Allah ya sani iyayenka za su saba maka, ya ce in sun girma suna hannunka ka yi haƙuri. Wa in ma yablughunna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ko magana suka yi karka musu tsaki, karka ce ter, karka tsawata musu ka yi haƙuri. Allah ya san mutum ya girma, to sai dai an yi haƙuri da shi ya faɗi haka, bari kuma har ya kai ga mutum ya ƙaurace ma iyaye ya bar gidan. Wannan in ya mutu a wannan hali gaskiya yana cikin kasada mai yawa. Allah ya kare mu.
Allah gafarta malam. Tambaya ta ita ce malamai suka ce yin awo ga wanda baya azumi ya danganci irin abin da aka yawaita ci a garin, misali a garin na an fi cin shinkafa, to idan mutum yana da hanyar yana da hanyar masara amma bai da hanyar shinkafa yaya zai yi ko dai ya zama tilas sai ya nemi shinkafa
sai ya nemi manzo ne ga tare mai tafi shinkafar tsada kuma wanda ya zama ya nemi zai zabi mai fitar da shinkafar kawai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da Allah ya ce ka fitar da misali abin da aka fi ci a gari yadda kai malamai suka fahimta ya hukunta ne daidai iyawarka saboda haka idan iya kudinka na ciyar da mutum goma ne kuma ga shi mutum 20 ne zaka ciyar sai ka ciyar da goma nan sauran Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe maka domin ba zai dora ma abin da ya gagare ka ba
malam tambaya ta ita ce game da ciwon alsa idan nayi azumi sai tana damuna ko dan kadan ganin haka sai na daina yin azumi ina mudu wato au domin tsoron kar ya ci gaba da azumin ya dame ni har ma ya kai ga kwantarwa ina bukatar ƙarin bayani akan
wannan ya bar azumi duk mutumin da yake da ciwo na ulsa ko wani ciwo mai tsanani wanda zai iya hana shi azumi ya bar azumi ya ciyar wannan haka shari'a ta nuna babu laifi
malam tun muna damsawa na yi tambaya akan na gane gaskiya akan na gane gaskiya kuma ina son na bi sunna amma ba kai mini bayani ba malam don Allah kai mini bayani sosai yaya zan yi da wannan abin
to zai ban fahimci abin da yake son mar bayani ba
ina son
ya fahimta ko yana son fahimta
ya
fahimci sunna yana son karin bayani to karin bayani akan me akan sunna yaje makaranta kenan yaje sai malaman sunna ya karatu gunsu insha Allah Allah zai kara masa fahimta
dan Allah malam ka ba mu addu'a da zamu yi ayyan mu su zama hafizai
hafizai to babban addu'a a sa su a makaranta kuma ya hakuri a rika koyar da su a gida a tsaya sosai kansu nan jadda wajen duk wanda ya dage zai samu sannan kuma ya dinga zamawa da addu'a a sallah da roƙon malamin kirki su roƙon mana ƴaƴansa Allah tabaraka wa ta'ala shi sa ƴaƴansa din su zama mahaddata su zama masu fahimtar addini kamar yadda dai muka sha faɗa wannan addu'ar da aka ce annabi yayi karin bacca wa qul rabbi zidni ilma
malam menene hukuncin mutumin da ya sa zobe a hannunsa zoben ya makale ruwa baya shiga cikin yatsarsa yaya hukuncin alwala
gaskiya akwai lumma kuma wannan yana nuna alwalarsa ba ta yin daidai wajibi ne ya yi kokari ya ga cewa zoben yana motsi inda ya zo alwala zai cire zoben ya sa don ka gani zobe dai ba a ce karka sa hannun hagu ko dama ba duk da yake akwai kowanne akwai hadisai ko agogo ko zobe duk akwai hadisai manzo Allah ya sa hagu ya sa dama to wani abu yake sawa in ka je majasa ya zobe ya makale ma ya matse hannu ya zanke ne kusan wani tsarkin sa yana ɗebo majasa ya taho to alwalarsa kuma gashi bai abin nan ba ka ga dai ya nuna kenan alwalarsa ma akwai lum'a wajibi ne mutum ya dubi irin wannan zobe ya cire ya samu zobe mai dan alawus ya yi amfani da shi
malam tambaya ta ita ce yaya hukuncin wanda yake azumi baya sallah
an sha tambayar nan azuminsa inda ya yi da kyau azumin na nan kuma laifin rashin sallansa shi ma yana nan kowane babinsa daban
malam kullum nakan ji
gagari ko
kullum nakan ji kana cewa Sheikh Albani marigayi shin akwai wani malam Albani ne kuma a duniyar nan bayan Albani da muka yi da shi a Federal University of Technology Yola Department of Information dan Zaria ko shi din ne kake nufi marigayi
in kai da shi ne da ban ce marigayi ba ina ce marigayi Albani wancan Albani nake faɗa wanda ina zaton shi ma yake koyi da shi shi ya rasu Allah ya ji kansa
malam mutum ya rashin lafiya tsawon kwana biyu bai san inda yake ba da ya farka sai ya ji ana kiran sallah sai ya ce zai yi sallah sai muka ce masa ai tun shekaran jiya ba kai sallah ba shin malam na yanzu ya yanzu zai yi ko kuma sai ya biya wancan sallah da suka wuce
da babu shakka malamai dai sun ce mutumin da ya samu suna har ma lokutan sallah suka wuce shi bai ramawa. Wannan ɗaya ne cikin fahimtoci masu dama, kuma shi ne wanda yake a nawa fahimta ya fi ƙarfi, domin Allah bai sa shari'a kan mutumin da ba shi da hankali ba. Kamar mahaukaci ne tsawon shekara goma ko wani lokaci da ya ɗauka yana cikin taɓuwa, daga baya warke, ba a cewa ya rama sallolin da suka wuce shi a cikin halin taɓuwa. Haka kuma mutumin da ya suma, shi wannan da ya farka lokacin sallan nan kaɗai da ya dawo cikin hankali, a wannan lokaci ne kaɗai yake so ya sallah. Sauran ko istighfari ba zai yi ba, don da ya laifi ba, bare ma a ce ya rama. Akwai da yawa mutane suna buƙatar mu musu addu'o'i, to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi biya mana buƙatunmu albarkacin karatun Qur'ani da muke da kuma wannan wata mai albarka. Allah shi ba wa marasa lafiya lafiya.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida, Law Shopping Complex, daura garin da ba Nauti, kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga namban wayarmu ga masu buƙatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0806030275. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.